kai tsaye sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro. Yanzu ma Aisha Mu'azzu ce tare da Sarfilu Hashim Jimal da sauran abokan aiki daga nan muke farin cikin kasancewa da ku a cikin shirin mu na Hantsi. Yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. A cikin shirin namu za ku ji wani lamari mai so sarai da ya kai gar asarar ran wani matashi a jihar Connecticut.
Ya kashe shi. Don a lokacin nan da shi ya kashe yaro, yawayen shi biyu sun shaf yaro. In aka baka taser, taser baba ina nan kamar electric shock.
Za kuma ku ji cewa babban zauren tattaunawa don wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da krista a Najeriya ya nuna damuwa game da yadda ake samun rashin jituwa da ke haifar da rikici.
Akwai ɗan kwangilan takaddama wanda su ba sa nasara ba sa jin a zauna lafiya sai dai sun nemi wannan takaddaman don su samu cin maburi don a kira su a ce su shirya mutane.
Sulaimu Mini Barma zai shigo da shirin na kasa ba kasawa ba wanda a yau 20 shirin zai mai da hankali kan irin horo da masu lalurar na kasa suke samu a Najeriya. Amma fa duk sai bayan Sarfili ya karanto mana labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara suka bayyana ƙorafe-ƙorafensu akan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da ya sa suka yi imanin dole majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige Trump kan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da bata dace ba da kuma yin katsalandan ga binciken da majalisar dokoki take. Yan majalisun da ke jagorantar wannan ƙara suna da kwanaki uku da za su bayyana ƙorafe-ƙorafensu kafin tawagar lauyoyin da ke kare shugaban ƙasa su masu karɓa. Jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat a majalisar wakilan Amurka suka zargi shugaban ƙasa Donald Trump da shirya zamba wajen matsawa Ukraine lamba ta binciki abokin adawarsa na siyasa tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden. Kan dalili guda wanda shi ne ya yi maguɗin samun nasara a zaben da za a yi a wannan shekara. Dan majalisar wakilai Adam Schiff ya faɗa wa 'yan majalisar dattawa su 100 waɗanda suke zaune wanda su ne za su yanke hukuncin shari'ar da ake ta tsige shugaban ƙasar cewa shugaban ƙasar ya nuna alamun ya yi imani da cewa ya fi ƙarfin doka. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bus da ke shiga da fice a birnin Wuhan a yunkurin shawo kan yaduwar wato coronavirus a cewar kamfanin dillancin labarin ƙasar. Sabo kwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe akalla mutum 17 tare da kwantar da sama da mutum 440. Gidan jaridar China Daily ta fitar da rahoton cewa daga karfe 10 na safiya za a dakatar da dukkan hanyoyin sufuri ciki har da motocin bus da jiragen ƙasa da na ruwa. An buƙaci mazauna birnin kar su fita daga birnin idan har ba su da wani dalilin yin hakan. Miliyoyin 'yan China dai na yin tafiye-tafiye a daidai wannan lokaci na shekara domin bikin sabo shekara. Kwamitin ayyukan gano hukumar lafiya ta duniya WHO bai cimma matsaya ba a taron da ya gudanar jiya Laraba kan ko za a ayyana wannan annoba a matsayin annoba ta shafi duniya ko a'a. Kwamitin dai zai sake zama da safe yau Alhamis a birnin Geneva. Sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankali da ke ta haƙƙin bil'adama a cewar wata ƙididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wasu kuma mutane miliyan 17 an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi. Mutanen da suka yi gudun hijira daga gidajensu a cikin ƙasashensu na daga cikin waɗanda ke cikin mawuyacin hali a duniya saboda rashin samun kariyar dokar ƙasa da ƙasa kan 'yan gudun hijira waɗanda suka tsallaka wata iyaka. A yunkurin samar da maslaha ga wannan lamari, babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres a karan farko ya samar da wata babbar ƙungiyar za ta samar da mafita mai ɗorewa miliyoyin mutane da hakan ya shafa tare kuma da wayar da kan duniya kan irin kuncin da irin wannan mutane ke fuskanta.
Sarfilu Hashim Gumel kenan da labaran duniya. 'Yan sandan jihar Connecticut a nan Amurka sun harba wani matashi dan asalin kasar Ghana har lahira a West Haven. Matashin mai suna Mubarak Suleiman ya mutu ne a sakamakon raunin harbin da 'yan sandan suka masa. Lamarin da ya tada hankalin shugabannin addinai da suka yi kira da a tabbatar da adalci ga wannan matashi.
A ranar Laraba cikin dare ne 'yan sandan jihar Connecticut na nan Amurka suka harbe Mubarak mai shekaru 19 da haihuwa har lahira yayin da ya dauki wata mota ya arce da ita. Bayan an kira 'yan sandan da suka kwashe mintoci suna binsa, daga bisani sun harbe shi har sau 7. Mahaifiyar Mubarak Suleiman Hajiya Ummu Mola mai rike da wata sarautar magajiya a birnin New York ta mana karin haske akan kisar da aka yi wa danta.
Ya kashe shi, ba wai ya shuto shi bane. Aka ce murderer yaro, ya mishi kisan siya sosai, ya kashe shi ne. Don a lokacin nan da shi ya kashe yaro, yawayen shi biyu sun shock yaro. Ko aka baka taser baba ina nan kamar electric shock. Shi yasa lokacin da sun ba shi taser sai biyar, lokacin yaro na shock. Amma su da suka ba shi taser sun samu sun fasa glass. Amma ba su iya su bude kofa ba. Sun samu sun fashe glass suka samu suka fashe suna kokarin su cire shi. She shi wani ya zo bam 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 su bakwai. Na takwas da fito ba. Da takwas ne duka. Bam 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 bakwai ga guda kada ne bai shiga jikin yaron ba. Ya shoot kirji yaro. Ya shoot hannun shi. Ya shoot. Ya shoot shi by heart kamar dai dabba.
Sai dai ta kara da cewa danta Mubarak yana fama da rashin lafiya da ya shafi kwakwalwansa, kuma ciwon yakan tashi lokaci-lokaci.
Ciwon ya fara yau shekara 4 kenan. Amma she ya zo ya gani in abin zai zo mishi da karfi. Shi ko ba ni da yana ya kira ni kamar ya wuce hospital. She yana zuwa ya kai lokaci bai son ya sha magani. Ita yau wata kamar 6 kenan. Doctor suna bar nurse su zo gida su ba shi magani. Wallahi kamar fitan shi kenan. Sister ka san abin yana mutu kamar aljanu. Shi sa abin kenan ya tashi. Sai ya je ATMC. Aka ya faru.
To a matsayinki na uwa, ya kika ji wannan labarin lokacin da aka gaya miki ga abin da ya faru dinki?
Wallahi na da komai na ba Allah. Wallahi. Ani ki komai na ba Allah na duba abin da Allah ya.
To jiya maganan da magajin garin birnin New Haven yayi magana yace zai tabbatar da an yi bincike, sannan ku kuma dangi ko iyalin wannan yaron da Allah ya karbi ransa idan kuna da bukatan wani abu ku gaya masa.
To mun je mun ga hukuma State Attorney General Connecticut. Ina kira mutane kowa su zo su mu seek justice. Muna ne justice.
Wato kuna so a muku adalci?
A yi muna adalci. Don wanga baba ya kashe yaro ne. Ya kashe shi ne.
Labarin ya dauke hankalin al'umman birnin New Havens na jihar Connecticut, lamarin da ya haddasa zanga-zangar da ta tattaro addinai, jinsuna da matasa masu yawan gaske. A wurin zanga-zangar ne shugabannin addinai suka yi kira da a tabbatar da adalci ga wannan matashi wanda aka harbe shi har lahira. Kamar yadda Track Ari na cibiyar hudun kungiyoyin musulmi na nan Amurka shiyar Connecticut yake fada.
There needs to be an investigation and if there's something done wrong, those people need to be brought to justice. And we're here today to ask for justice and a real investigation, not just some.
Yace dole ne a gudanar da bincike kuma a yi bincike na gaskiya. Kana duk wanda aka samu da laifi a hukunta shi daidai da abin da doka ya tanadi. Yayin da yake jawabi ga masu zanga-zangan, magajin garin birnin New Havens na jihar Connecticut, Justin Elika, yayi alƙawarin ɗaukar mataki na tabbatar da adalci ga wannan mamacin.
I have called the Commissioner of Emergency Services and Public Protection today to express my concern about the incident and
yace na kira kwamishinan kare al'umma na wannan birni namu kuma na nuna masa damuwa na akan wannan batu. Na buƙaci ya zo mu gana da shi domin dakile aukuwar irin wannan abu nan gaba. Justin Elika ya jajinta wa iyalan marigayin kuma ya musu alƙawarin duk gudunmu wanda za su buƙaci daga gare shi.
Akai da baba ya kuma kere da wannan rahoto. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo da ci gaban labaran yadda duniya ke ciki.
Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce ta yi Saudiya ta yi wayar shugaban kamfanin Amazon wadda kuma mai jaridar Washington Post Jeff Bezos kutse a yunkurin sauya yadda gidan jaridarsa ke samar da labaransa a ƙasar. Masu binciken sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani hoton bidiyon yariman Saudiya Mohammed bin Salman zuwa mutumin. Kwararru a fannin na'urorin zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka yi nazarin wayar Bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da sakon hoton bidiyon akwai alamun wasu sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru a cewar rahoton. Haka kuma masana sun ce akwai bayanai masu yawan gaske da aka ɗauka daga wayar Bezos a watan da ya gabata. Jami'an tsaro a babban birnin Beirut sun harba wa masu zanga-zanga barkonun tsohuwa tare da watsa ruwan zafi a wajen majalisa jiya Laraba inda aka samar da wata sabuwar gwamnati. Masu zanga-zanga sun yi gangami a kusa da ginin majalisar domin nuna rashin jin daɗinsu ga sabuwar gwamnati. Sun yi ta jifin 'yan sanda da duwatsu tare da yunkurin kawar da sabbin shingayen da aka kakkafa a wajen majalisar inda aka samar da gwamnatin Prime Minister Hassan Diab 'yan sauyin da suka gabata. Masu zanga-zanga sun yi ta kira da a sake sabon tsari a kuma samar da sabuwar gwamnati ta hanyar amfani da masana masu saman kansu da za su samar da mafita ga rikicin tattalin arzikin da Lebanon ke fuskanta. Karuwar yawan mayaka da mabiyansu da aka kama lokutan yakin wadaƙil ƙungiyar ISIS da aka kashe su a Siriya, wasu daga cikinsu na fuskantar shari'a, wasu kuma an ba su damar sauya rayuwarsu. A baya dai an tsare su a gidajen yari ko kuma sansanonin da aka yi domin mutanen da yaƙi ya raba da gidajensu. Da yawa daga cikin mayakan da ɗaruruwan mutanen da ke alaƙa da su sun yi tafiya zuwa ƙasashensu tun shekarar da ta gabata, a cewar jami'an Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya. Yayin da barin tsafin mayaka da magoya bayansa su shiga cikin al'ummomin da ba su alaka da ƙungiyar ta'addanci ya haifar da zaman ɗarɗar, ya zuwa yanzu dai jami'an Amurka na cewa suna jin daɗin sakamakon da suke gani. Kusan mayakan ƙungiyar ISIS 4,000 na hannun dakarun SDF, yayin da yawan mutanen da ba mayaka ba kamar mata da ƙananan yara da ake tsare da su a sansanoni har yanzu yawansu ya kai dubbai.
Filip kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A farkon shirin kun ji cewa zauren tattaunawa don zanwanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da Krista ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da shugaban kungiyar Kristoci Kan Supo Ayokunle. Ya ce yadda mutane suke fakewa da addini domin cimma burinsu har ya kai ga rasa rayuka abin damuwa ne. Ga Hawwa Umar da ƙarin bayani.
Babban zauren tattaunawa don wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya ya nuna damuwa kan yadda akan samu takaddama da takan kai har a rasa rayuka. Zauren da ke ƙarƙashin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar da shugaban ƙungiyar Kiristoci ta Najeriya kan Reverend Supo Ayokunle ya lura da yadda wasu ke fakewa da addini su aikata miyagun ayyuka na zubar da jini da cin amanar jama'a. Reverend Ayokunle ya nuna takaicin yadda wasu 'yan ta'adda ka halaka shugaban Kristoci na Micika a jihar Adamawa. Sarkin Kano Sunusi Lamida Sunusi ya wakilci Sultan a taron, yana mai nuna addini san bai koyar da zubar da jini ba bisa haƙin shari'a ba. Da yake amsa tambaya kan kashe shugaban Kristocin na Micika da 'yan Boko Haram suka yi, ya ce zubar da jini haka siddan haramun ne a addini.
Wannan abin takeici ne cewa an kashe shugaban Kan na Micika, an ce wata kungiya ce cike da awar ta musulmi ce ta yi. Amma in an duba wayannan kungiyoyin sun kashe musulmi da yawa, sun kokarin su kashe margayi sarki Adoni kaina, sun nemi su kashe ni, sun je sun sa bom a masallacin mu, sun kashe limamai, sun kashe musulmai da yawa. Saboda haka duk da abin nan akwai takeici, ba na gani ya kamata a dauki wannan abin akan matsayin musulmi na kashe Krista. Abin da ya kamata mu duba shine dukkanin rai Ubangiji ya haramta a dauke shi. Duk wanda ya dauki rai mujrimi ne. musulmi ne ko kirista ne yake kisa kuma musulmi ko kirista aka kashe ba tare da haƙi ba Allah ya hana kuma ya kamata hukuma ta dauki mataki mai sauri akan su
suma da suke magana mahalarta taron da suka hada da mai bushara Movel Wiyi sun dora alhakin fitinar kan munafukai
akwai dan kwangilan takaddama wanda su ba sa nasara ba sa jin a zauna lafiya sai dai sun nemi wannan takaddaman dan su samu cin maburi dan a kira su a ce su shiriya mutane sannan idan ai haka ko ana ba su la'ada na aikin da suke yi to su suka hana wannan ya sakaci da aka yi da domin mun zo mun yadda waɗansu malaman addinai waɗanda suke da fahimta daban waɗanda suke da ibla daban waɗanda suke da kuma aqida daban sun shiga cikin mu waɗanda muke da aqida tsayayye karbabbe a sun dabarci aiki sun tabbatar da cewa mutane an sun dare ana ba hamata iska to ire-iren su ne suke kawo mana mushkila
Imam Dr. Muhammad Nuraini Ashafa halin da kasan nan ke ciki da yadda kuma aka sa riga waɗansu suka shiga riga na addinan mu a Najeriya suna ta tada zaune tsaye suna tada fitina da husuma a wannan ƙasa gabaki da muka ga muhimmancin malamai gabaki da su fito su bada nasu gudunmuwa a raba addini da wannan fitinan da yake faruwa ce ba ruwan addini da ita na biyu kuma a dauki ƙarfafan mataki na tallaba ma taimakon gwamnati da taimakon kai da kai domin samun mafita ingantaccen mafita da umammen mafita a cikin wannan hali na matsalan tsaro da yake fuskanta mu a wannan ƙasa
zauren da ya samu halartar masu ruwa da tsaki na manyan addinan biyu daga ciki da wajen Najeriya Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Hauwa Umar masu sauraro wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ana kuma iya ziyartar shafukan mu na sada zumunta na Facebook Twitter da Instagram don tafka muhawara baya ga haka ana iya sauraron shirye-shiryen mu a kodayaushe kan yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu lokaci yayi da zamu ja gefe Sulemu Munibarma ya gabatar mana da shirin
nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Sulemu Munibarma na kasasu a yankin arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da daukan horo domin gano muhimman dokokin da ke kunshe cikin yarjejeniyar da kasashen duniya suka rattabawa hannu a karkashin inuwar majalisar dinkin duniya wace ta wajabtawa gwamnatoci da al'ummomin kasashe baiwa waɗannan bayan Allah kulawar da ta dace a dai bangare wannan yunkuri na hangen fadakar da masu bukata ta musamman irin matakan da gwamnatin Najeriya ta dauka a karkashin dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya saka wa hannu a bara da nufin kare su daga dukkan wata tsangwama ko kyama mai nasaba da tawayar da Allah ya jarabce su da ita kamar yadda za a ji a tantaunawar da Ibrahim Abdul Aziz yayi da wasu na kasassun jihar Adamawa
So a farko dai sunana Patient Briston Human Leader na Joint National Association of Persons Living with Disability kenan hadaddan kungiya na kasassu na Adamawa State shine sunan wannan kungiyar nan tsakanin mu akwai da yawa wanda basu san rights su ba a kasa suna nan ne suna rayuwa kawai wani ma wanda ba na kasashe ba yana iya cucin su basu san ina ne zasu kai karan me ko kuma basu san me zasu yi domin su kalla sun kwace yancin su a hannun wanda ya gaya musu maganan nan ba shine yanzu mun zo a wayar mana da kai mu na kasassu leaders din na kasassu a wayar mana da kai yanayin yadda zamu yi rayuwa yanayin yadda kar mu bar wanda ba na kasassu su samu opportunity da zasu ji mana ba ta wasu hanyoyi daban kamar faɗa ta wurin maganganu kamar ta wurin ayyuka ta wurin a gidaje environment kenan communities inda ba za iya a ce an kimu ko kuma a ce wayannan suna rayuwa ba san rights din su ba a sakanin mu dai da yawa ba san rights din shine yanzu mun zo haka ana mana awar kuma gaskiya program din yayi don ni ma da dama ban san wayansu abubuwa pertaining person living with disability ba bin nazo na same su ne a hanya amma da wannan program da yanzu nazo nayi achieving abubuwa da dama wanda mai lafiya ba zai iya gaya mini magana in bar shi don yana gani ni ban ni da right da zan iya masa wani abu don shi yana da lafiya. Kuma an gaya mana yanda zamu yi rayuwa a cikin community mu da mutane masu lafiya. Kuma har yanzu ba wai inda za mu rayuwa da mutane a cikin communities din mu, mun samu great opportunity to be here because mun zo wannan workshop din mun samu abubuwa da dama wanda muke nema. Yanzu dai mutum dai mai lafiya ya taba ni, an gaya min right ina, an gaya mu inda zan kai, an gaya mu a lokacin da zan kai, an gaya mu abun da zan kai kara domin a kwaso min wannan yanci dina.
Akwai irin matakan da gwamnatoci kan ce suna yi domin ganin kancewa sun kafa dokoki da ya shafi nakasassu kaman a nan jihar Adamawa jihar da kike, shin gwamnati ta dauki wannan mataki ko kuma ba ta dauka ba?
Yanzu dai gwamnati sai dai mu musu addu'a. Abun da yasa na fadi haka, gwamnatin Adamawa yanzu ne muka samu gwamna wanda yake tafiya da nakasassu, ko da suke bamu ganshi a kasa ba tukunna, amma muna addu'a kuma mun ba da gaskiya wannan gwamnatin zai tafiya da mu. Domin abin da yasa na faɗi haka, wannan gwamnatin da kake gani ba wani babba wanda zamu kai masa kukan a nakasassu a matsayin nakasassu da beji mu ba. Duk wani babba idan mun je mun yi nokin masa kofa yana bude mana ya ji damuwoyin mu, ya kuma ba mu shawara yadda zamu yi, ya kuma gaya mana abun da zamu yi. To kaga kuma wannan gwamnati sabon gwamnati ne ba yadda zamu yi yanzu dai. Addu'ar mu shine Allah ya nuna musu hanyar da za su bi, kuma muna kira da su su dinga tuna da nakasassu duk abubuwan da suke yi, su dinga tuna da nakasassu duk abun da mai lafiya zai iya yi, nakasassu zai iya yi. Idan digiri kana da shi, muna da masu digiri. Idan masters kake da shi, muna da masu masters. Idan diploma kana da shi, muna da masu diploma. So kar a kalle mu haka muna kara zube ne, a'a ba ma kara zube, muna da takaddun mu a hannu, kuma mun yi karatu, muna da dan ilimin mu, ba wai a ce wai wannan kungiyar nakasassu a'a an dauke su an ba su wannan gurin naku ne na kasassu ku ci gaba da rayuwa a wannan gurin ba, a'a muna son abunda mu muke so a mana a taimaka ma rayuwar mu shine idan asibiti ne ayi make sure akwai nakasassu a wurin domin akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a wurin. Idan court ne akwai wanda suka yi karatu a sa mana nakasassu a wurin. Idan kuma aikin gwamnati ne kaman wai su abubuwa wai su department a gwamnati akwai yawancin nakasassun da sun yi karatu su ma za a iya a sa su a wurin. Amma yanzu aka dauke mu aka je aka tara mu a guɗaya aka aje mu, kaga ba za mu ji daɗi ba sai mu ga kaman an ki mu ne shi yasa aka tara mu aka aje mu, bari a ce an ba mu wannan aikin mu dinga yi, a'a mu mun fi so a wasa mu a cikin mutane. Ka gane in aka wasa mu a cikin mutane mu ma za mu ji daɗi. Ni ba ina son wannan gwamnati dan Allah ta gwada mu mana ta gani, ta gwada mu ko ta ina ta ga ikon Allah.
To masu sauraro, nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za a ji cigaban wannan tantaunawa. A madadin bakin shirin da wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da dukkan abokan aiki na sashen Hausa, ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku, muni lafiya.
Madalla a gaida Suleiman Muni Barma da shirin na kasa ba kasawa ba. Yanzu kuma ga kaɗan daga sakonnin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka mai magana Baffa Adama Refata daga karamar hukumar Gombe nan jihar Adamawa Najeriya. Ya fani da wannan damar domin yin addu'a da fatan alheri ga wannan jihar Adamawa mai girma Umaru Ahmed Sintiri da kuma shugabannin kananan hukumomi sababbi kuma zababbu na jihar Adamawa, musamman shugaban karamar hukuma ta Gombe Honorable Engineer Dimas A. Shekel da kai da mukarraban kamuna, yi muku addu'a da fatan alheri. Kuma muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya ba ku damar cika alƙawuran da kuka yi wa al'ummar karamar hukumar Gombe yayin neman a zaɓe ku, wata yayin yakin neman zaɓe kenan. Mai girma shugaban karamar hukumar Gombe, kada ka manta karamar hukuma ita ce hukumar fi kusa da talaka a bisa ga tsarin federaliya a Najeriya. Don haka na tunatar da kai cewa a kula da malaman primary domin talaka farkon bukatar sa shine dan sa ya samu ilimi, haka kuma ya samu inda zai samu magani da kulawar farko idan ba shi da lafiya ko na shi ba shi da lafiya. kiwon lafiya da kuma ilimi shine manyan bukatun talaka a Najeriya. Don haka nake kira ga shugabannin kananan hukumomi na jihar Adamawa da ma Najeriya baki daya a kula gyara kayanka Baffa Adama Rifata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawan Najeriya.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gamba Barau Fatas daga tsohuwar kasuwa garin Fatas. Na so da miƙa saƙo na bangajiya da godiya ga ilahirin sarakunanmu da sauran sarakuna da suka kawo mana ziyara garin Fatoskum na jajiri ta'aziyya a ne martaba mai Fatoskum. Wannan abu da ya faru da shi Allah Ubangiji ya kiyaye, sannan mun gode wa al'umma irin karama da taro da aka yi a kan wannan jana'iza. Allah ya saka wa kowa da alheri. Allah Ubangiji ya kiyaye sarakunanmu, Allah ya kiyaye gaba, Allah Ubangiji ya tsare mana ku duk inda kuke, Allah ya shiga ƙasarku da duk wasu makiya masu kawo tunanin wani abu a cikin al'amari wanda suka rasu, kuma Allah ya ji kansu. Sannan ina miƙa saƙona ga muryar Amurka na murnar shekara 41 ga shirye-shiryensu. Mu dai kowa ya samu a cikin wannan harka ta gidan radio muryar Amurka, da haka muke miƙa saƙonmu na murna da farin ciki da wannan shekaru da suka yi masu albarka. Allah ya taimaki shugabanninsu Aliyu Mustapha Sokoto, Allah ya jagora, Allah ya taimaka da wannan a gidan radio. Na gode gidan radio muryar Amurka, Allah ya jagora. Sunana Gamba Barau Fatoskum, a madadina da sauran ɗan garin Fatoskum muke miƙa muku murnar wannan shekaru masu albarka da kuka yi. Na gode.
To wannan kenan, daga ƙarshe ga labarai a takaice.
To a takaice, jiya Laraba ƴan jam'iyyar Democrat masu gabatar da ƙara suka bayyana ƙorafe-ƙorafensu akan shugaban ƙasa Donald Trump tare da dalilan da suka yi imanin dole ne majalisar dattawa su tsige shi daga mukaminsa. A watan da ya gabata ne majalisar wakilai ta tsige Trump akan wasu tuhume-tuhume biyu da suka haɗa da yin amfani da mukaminsa ta hanyar da ba ta dace ba, da kuma yin katsalin daga binciken da majalisar dokokin ta yi. Hukumomi a ƙasar China sun rufe filayen jiragen sama da tashoshin jiragen ƙasa tare da soke duk zirga-zirga mai nisa ta hanyar amfani da motocin bas da ke shiga da fice a birnin Wuhan a yunkurin shawo kan yaduwar coronavirus, a cewar kamfanin dillancin labaran ƙasar. Sabuwar ƙwayar cutar ta coronavirus yanzu haka ta kashe aƙalla mutum 17 tare da kwantar da sama da mutum 440. Sama da mutane miliyan 41 a faɗin duniya aka tilasta barin gidajensu a cikin ƙasashensu saboda tashin hankalin da ke ta haƙƙin bil'adama, a cewar wata ƙididdiga da Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi. Wasu kuma mutane miliyan 17 an tilasta musu barin gidajensu saboda wasu masifu da suka faru da ke dangantaka da sauyin yanayi. Mutanen da suka yi gudun hijira daga gidajensu a cikin ƙasashensu na daga cikin waɗanda ke cikin mawuyacin hali a duniya saboda rashin samun kariyar dokar ƙasa da ƙasa kan 'yan gudun hijira wadda kan waɗanda suka tsallaka wata iyaka. Masu bincike a hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya sun ce Saudiya ta yi wayar shugaban kamfanin Amazon da kuma gidan jaridar Washington Post Jeff Bezos kutse a yunkurin sauye yadda gidan jaridar ke samar da labaransa a ƙasar. Masu binciken sun bayyana a wani rahoto da aka fitar jiya Laraba cewa an aika da wani saƙon hoton bidiyon yariman Saudiya Muhammad bin Salman zuwa Bezos. Ƙwararru a fannin na'urar zamani na Majalisar Ɗinkin Duniya waɗanda suka yi nazarin wayar Bezos a shekarar 2019 sun ce bayanai sun nuna cewa sa'a guda kafin a aika da saƙon hoton bidiyon akwai alamu wasu sauye-sauye da wayar ta nuna sun faru, a cewar rahoton.
To masu sauraro, abinda shirin namu na hantsi ya kunsa kenan a yau Alhamis 23 ga watan Janairun shekarar 2020. Sai kuma can da mareci ku ji wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana da karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfilu Hashim Kumel da ya karanto mana labarai da Solomon Abu da ya hada ya kuma bada umarni, sai injiniyanmu Mr. Daryl Smith, ni Aisha Mu'azu nake cewa labaku ne lafiya. Ma'assalam.